بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبود غديا استبتك الله سبحانه وتعالى ليساكي هدم أولا يمتي نلتنين yammacin bakwai ga watan Rabi'in al-Awwal a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 29 ga watan 12 a shekara ta 2014 na lissafin miladiya. Kamar yadda aka saba a irin wannan wuni, muna karatun mu na littafin Tajrid at-Tauhid al-Mufid na Malam Ahmad bin Ali al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala. Zamu tashi a yau darasin mu na 20 a wannan littafin, inda zamu tashi inda yake cewa an-naw'u thani shirku tamthil. Haka ne? Yau idan dai ba a manta ba, mun yi magana akan abin da ya kawo asalin wannan zance, cewa shirka ta kasu kashi biyu: shirka ta ta'atsili da shirka ta tamthili. Yayi mana magana ta ta'atsilin da kashe-kashenta da nau'o'inta da waɗanda suke shiga ciki daga cikin fikirori da kuma ƙungiyoyi da aka same su a tarihi. To abinda dai za mu tashi kansa yau shine inda yake cewa an-naw'u thani, wato shafi na 61 daidai can wajen ƙasansa, fiqara ta kusa da ƙarshe. Yace an-naw'u thani, nau'i na biyu na shirka shine shirku tamthili, shirka ta misaltawa. Misaltawa abinda ake nufi nan, misalta Allah da wani, ko misalta wani da Allah. Nan agun malamai bangaren abinda shafi tauhidi, musamman a babin asma'i wa sifat, suna amfani da wannan lafazi na tamthili, kuma suna cewa amfani da shi duk da cewa akwai wani lafazin dan uwansa da yafi shahara a littafan malamai, musamman ulama'ul kalam, lafazin tashbihi. To amma suna cewa lafazin tamthili yafi kyau ayi amfani da shi, kasancewar shine yazo a Qur'ani, ma'ana kore shi. Domin Allah subhanahu wa ta'ala cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Don haka suke cewa lafazin tamthili amfani da shi yafi lafazin tashbihi, duk da cewa lafazin tashbihi shi ma yana nan. Kuma malamai sun kasa wannan tashbihi ko tamthilin zuwa kashi biyu, wanda shi ma malamin zai kawo mana, amma mafi yawan misalansa sun takaita ne akan nau'i daya. Zan ambata mana nau'i na biyun yanzu kafin mu je mu shiga cikin nasa. Abinda malamai suke ambatawa a nan, suna ta ko tashbihi ko tamthili ya kasu kashi biyu, shine tashbihu al-khaliqi bil-makhluq, shine ɗaya. Na biyun kuma tashbihu al-makhluqi bil-khaliqi. Da farkon abinda ake nufi da shi shine kwatanta mahalicci a bashi siffofi irin na halitta, shine ma'anan tashbihun khaliq bil-makhluq. Ashe Allah subhanahu wa ta'ala yana da siffofi irin na ɗan adam, shine wannan. To na biyu shine tashbihu al-makhluqi bil-khaliqi, kwatanta misalta da kamanta abin halitta a bashi siffofi irin na Ubangiji. Wannan sune nau'o'i guda biyu da malamai suka ambata. Wanda ya ambata mana a wannan littafi kuma shi zamu ji misalansa da yawa na tashbihu makhluqi bil-khaliq ne. Allah samu mu rike wannan dan mu gane duk misalan da ya kawo mana mafiya na wannan ne. Ma'ana waɗanda ake kwatanta su, su bayi ne na Allah, halitta ne na Allah, amma a ɗaga su a basu siffofi irin na Ubangiji, ko a aikace ko a maganance, kamar da zai kawo mana misali kowane ɓangare. Shi ko wancan a babin asma'i wa sifat ake kawo shi, za a ambata mana shi kawai don mu tsallake. Suna cewa farkon wanda ya fara faɗin wannan abu, na taɓa ambata mana shi ma'anan, shine Hisham ibn al-Hakam da kuma Hisham ibn Salim al-Jawaliqi. Hishamani sunan su Hisham, Hisham sune a tarihin dan adam sune suka fara kwatanta Allah da abin halitta, su ce siffofin da muke ji Allah na mana magana da su a cikin alqur'ani ko yana bamu labari akan su a cikin alqur'ani yace yana da kaza yana da kaza yana da kaza misali da fuska da hannu da sauran siffofi dai da sukan zo a cikin alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce Allah yayi amfani da waɗannan lafuzza ba dan komai ba sai saboda ya san ba mu san komai ba banda irin namu don haka tunda ya faɗi haka to yana nufin nasa din irin namu ne wanda ya fara wannan zancen su ne waɗannan mutum biyu kamar da naji a tarihin yadda malaman tauhidi suke ambatawa da Hisham ibn al-Hakam da kuma Hisham ibn Salim al-Jawaliki waɗannan mutane kuma dalibai ne da suka sa kansu suka liƙo da Ja'far as-Sadiq rahimahullahu ta'ala ba a gunsa suka dauka ba amma suna cikin waɗanda hatta fikirar shi'anci su ne injiniyoyin ta su suka fito da ita suka liƙa ta a bakin wasu daga cikin ahlul baiti har ake fada musu cewa suna da irin waɗannan aqidun bayan ba su san su ba wanda suka fara fito da wannan su ne wannan amma tunda yanzu ba zancen wannan muke ba mu kyale shi amma abin da yasa muka kawo zancen shine su ne suka fara kamanta Allah da dan adam su ce in yace hannu to hannunsa irin na dan adam ne in yace ido to idansa irin na dan adam ne in yace kafa to kafarsa irin ta dan adam ce wannan shine me tashbihul khaliqi bil makhluq to mun aje wannan to amma tunda muna zancen shi abin da yasa bai kawo mana wannan ba na babin asma'i wa sifatin sai kawo mana wannan saboda dama asali shi yana so ya gaya mana maganar shirka ne shirka ko aina ake samun ta a inda aka kamanta dan adam da Allah a bashi siffofin da za su daga matsayinsa har ya kai ga Allah ai mun fahimci wannan ma'ana har a aqidanci kai cewa shi Allah ne to kun ga shi yasa bai kawo mana wancan din ba ba wai dan ya manta ba amma dai uslubin shine saboda yana magana akan shirka shi yasa ya takaita akan waɗannan wato misalai da zamu ci yace wa huwa shirku man ja'ala ma'ahu ta'ala ilahan akhara ita ce shirkar wanda ya sanya wani abin bauta tare da Allah subhanahu wa ta'ala shine ja'ala ma'ahu ta'ala ma'ana tare da Allah madaukaki ya sanya ilahan akhara wani abin bautar daban kullun aka ce ilahan ana nufin abin bauta ya sabanin rabbu rabbu mahalici tare da cewa idan rabbun yazo a wuri guda shi kadai ba ambaji ilahu ba to yana daukar ma'anar ilahun shi kansa hakanan kuma ilahun yazo shi ma shi kadai a wani wuri yana daukar ma'anar rabbun kamar yadda yake a cikin suratu an-naml da Allah madauki yake siffanta abubuwan da ya aikata yace a ilahun ma Allah wannan yana fadar ilahi ne kuma yana ma'anar rububiyya saboda ya kawo magana ayyuka ne waye mai irin wannan aiki to mu je dai yace kan nasara kamar nasara fil masihi wajen annabi isa alaihi salatu wassalam kun ga wannan menene kwatanta abin halitta ne da mahalici aka dauki siffofin mahalici aka biyo abin halitta aka ce masa Allah nan kun ga dangane da abin da shafi nasara ba iya masihu bane kawai sun yi shirka dangane da daukaka matsayin annabi isa alaihi salatu wassalam suka ce Allah ne haka suka dauki ar-ruhul qudus ko mala'ika ko mahaifiyarsa Maryam ita ma su daga ta a matsayin Allah a kira kuma Allah subhanahu wa ta'ala suka dawo da darajarsa suka sauke masa daraja suka sa shi a matsayin uba aka samu Allah uba da Allah da da Allah ruhi mai tsarki wannan masu taflifi kenan a cikin su amma me yasa bai kawo maganar taflifin ba anan kilo ne zai ce to ai abin da yafi shahara shine taflifi saboda taflifin ba dukkan su suka tafi zuwa ga ra'ayin taflifi ba nasara ra'ayin taflifi na wasu ne daga cikin su akwai waɗanda ba su yarda da shi ba akwai kuma waɗanda sun tsaya kan uluhiyar annabi Isa banda sauran abubuwa din to a takaice dai ko ma menene abinda ake nufi shine kudurta cewa annabi Isa ko mahaifiyarsa ko ruhi mai tsarki kamar da suke cewa a ba su siffofi a ce su ma Allah ne to wannan shirka ce ta tamthili kun ga ai kwatantawa akai aka misalta su da siffofi na ubangiji yace wal yahudi wannan kafin mu je nan mun san hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana maganar itra'i itra'i ne kai su ga wannan da yake cewa la tutruni kama ataratin nasara ibn maryama inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu cewa kada ku wuce iyaka wajen yabo na ku dauka ka matsayina in ji fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku yi min yaban da ya wuce iyaka irin yaban da kristoci suka yi wa annabi Isa dan Maryam har suka kai shi matsayin ubangiji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ana abdun ni ba kowa bane ni bawa ne faqulu don haka abinda za ku rika cewa shine abdullahi wa rasuluhu bawan Allah kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan ce wal yahudi haka nan kamar shirkar yahudawa fi uzair a uzair uzair wani bawan Allah ne da aka samu malamai a tattauna da suke alitafai sun sabanin shin annabi ne shi ko ba annabi ba wasu malamai su ce annabi ne wasu ce ba annabi bane amma dai su a bayanin da yahudawa suke yi a cikin litafan su ba annabi suke kiransa ba suna kiransa marubuci yawa ana ce masa Ezra the scribe san scribe kaman sakataren domin asali sakatare ne na wani sarki a wancan zamani lokacin da Nabukadnassar ya zo ya kwashi yahudawa daga Baitul Maqdis ya rusa wurin suka zama bayi ya dauke su ya kai su Babil to a can a Babil a Iraki kenan a karkashin wannan shugabancin da suka zauna anan aka samu shi Ezra har ya taso ya zama marubuci ne a fadar wannan sarki a wancan zamani a to yana nan lokacin da sarkin Farisa ya zo ya ci wannan sarki ya ci yaki kasar Babil da yaki aka kafa daular Farisanci to wannan sarkin na Farisa shine ba da dama ga Yahudawa su koma asalin su wato su koma Falastin to a wannan zuwan da suka yi sai aka taho har da shi wannan Uzairu din shine a Larabci a Turanci suke ce mai Ezra ka duba Bible Old Testament za ka ga maganar Ezra a ciki to wannan Ezra lokacin da aka dawo daga Babil suka dawo Falastin aka zo aka ce to an dawo ga daki aka sake gina shi domin da masu Yahudu ibadar su ba ta tafiya sai da wannan daki shine haikal haikal da suke ce ma haikal Suleiman to a lokacin Ezra yace musu tunda ba littafi duk an manta shi tunda an rusa shi an bata ya bata shi zai iya tuno abin da ke cikin wancan littafi shine ya tuno da kwakwalwarsa yace ya tuno abin da ke ciki sai rubuta musu Bible din domin wancan Bible na asali ko in ce asalin At-Taura domin ya kamata mu gane in an ce Bible ko At-Taura abubuwa ne guda uku in ka sami wannan Bible dake hannun Kiristoci yanzu ai kashi biyu ne ko suna cewa akwai Old Testament akwai kuma New Testament sabon alkawari da tsohon alkawari to shi sabon alkawarin na Kirista ne Yahuda ba ruwan su da wani abu mai suna sabon alkawari abu ɗaya suka sani don haka shi yasa Bible a wurin su ba sa kiransa Old Testament domin in aka yadda da Old Testament to akwai New din kenan su ko tunda ba su yadda da New ba ba sa ma kiransa da wannan suna to ka samu shi Old Testament din wato tsohon alkawari ya kasu kashi uku akwai bangaren da ake ce ma At-Taura sune al-asfarul khamsa 00 guda biyar littafan farko guda biyar din nan su Genesis da Numbers da Deuteronomy da sauransu guda biyar to waɗannan su kaɗai su ake ce ma At-Taura shine a gumbe Yahudi sai ce Tora haka suke kiransu to akwai kuma kutubul anbiya'i littafan annabawa su da ake ce ma da yaren su na Ibriya suke kiransa Nabo'im Nabo'im shine abin da ya shafi wato littafan annabawa shi zaka ji sunan annabawan su Samuel da wai da wai duk sun kawo anan akwai kuma alkitabat rubuce rubuce shine kutubem kamar suke cewa da Hebrew language to su kuma waɗannan in ka hada su da Torah da Nabo'im da kuma kutubem to an hada su shine suka hada sai suke ce masa Tanakh don haka gumbe Yahude shi baya kiran littafinsa mai suna Old Testament a gun Kirista shi abin da ke kiransa shine Tanakh Tanakh ma'ana kamar short form ne ko acronym da kuke cewa akwai Torah da Nabo'im da kutubem shine Tanakh Allah sa mun gane to wannan littafai asalin wannan Torah din shine da aka dawo da shi ake da shi kawai har lokacin da shi sarki Bukhtunasar ya kwashe su ya kai su Babil da suka dawo shine shi Ezra yace tunda dama duk asabar ake haduwa ayi karatu na At-Taura kuma kowa ya koma gidansa babu aiki to wannan da aka zo aka taru ba littafin da za a karanta tunda an rusa daki an kone littafi babu dole a samu littafi in ba littafin ba ibada sai sai shi zai tuno to shine ya rubuta wannan wanda aka yi gani dinnan yanzu a hannunsu asalinsa abinda Ezra ya rubuta ne to wannan kudurar tasa ta cewa zai halarto ya tuno abinda da yake cikin at-taurat da ta bata saboda wannan ne suka sai suka ce masa ai ko ba mai ikon yin wannan abu in ba dan Allah ba sai aka samu wasu daga cikin su ba duka ba yau ya kamata ku gane wannan da yawa daga cikin yahudawa a rubuce rubucen su har suna maganar cewa su wai qur'ani yayi musu ƙarya ya ce sun ce Uzairu dan Allah ne suka ba su ce ba to dama ai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari a qur'ani shine in aka samu wata ta'ifa wata kungiya ko guda daya ce daga cikin yahudawa ta faɗi abu to ana cewa qalatul yahud saboda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan din suna cikin yahudawa yahudawan Yaman su ne suka faɗi wannan kauli haka in wani yahudin a wani wurin bai san wannan ba zai iya cewa su ba su faɗi wannan Uzairu ibnullah ba Allah ya sa mun gane wannan to wannan dalilin da yasa suka faɗi cewa Uzairu dan Allah ne shine wannan damar da ya samu har ya iya halarto da ka wai ya dawo da at-taurat da tabata to kun ga kin wannan yana nuna mana asalin abin da Allah mu yake ba mu labari a cikin Al-Qur'ani na rikita littafan yahudu da cewa ba na asalin bane wannan kun ga ya tabbata yau domin wani abin da ya faɗa haka yake ya dace da tauhidi saboda malami ne ya karanta waɗannan abubuwan da ya iya rike wani abu tunda dama za ku duk wanda ya karanta kuma zai ga wani tsari ne na labarai kuma shi yasa bai kama da maganar Allah ba mafi yawan za ga dan adam shine ya zauna ya rubuta da misali yanzu a Deuteronomy inda suke zancen annabi Musa alaihi salatu wassalam an ce shi ya rubuta at-taura da hannunsa yadda su suke fadi mu a yadda muka yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Allah ne ya rubuta at-taura bi annabi Musa hadisi ingantacciya tabbata haka to su suna cewa annabi Musa shi ya rubuta at-taura amma a cikin at-taurar wani gefe nata aka fadi cewa kuma sai annabi Musa ya mutu kuma kabarin sa yana nan a wuri kaza mun fahimci wannan zancen kaga ba zai yiwu ba annabi Musa alaihi salatu wasallam shi da kansa ya rubuta littafi a ciki kuma ya ce annabi Musa ya mutu kuma da irin wannan kamar da Bature ke cewa reported speech kaga dama ba dama mutum ya ce sai na mutu ko dole ne wani ne ya rubuta yau to waɗannan abubuwan suna nan dai da yawa haka a ciki idan mutum ya karanta wannan a takaice dai dalilin cewa Uzairu dan Allah shine wannan magana kawai ya haddace wancan littafi ya dawo da shi sai mu kyale shi haka to kun ga wannan babin me zaka sata babin tamthili ko tashbihin makhluqi bil khaliqi ko to mu je sai ce wal majusi da kuma shirkar majusawa su wane ne majusawa mun yi magana a bayan da in ba ku manta ba majusawa su ne masu bautar wuta masu aqidar cewa a duniyar nan ubangiji biyu ne ya halicce ta alheri haske ne ya halicce shi sharri kuma duhu ne ya halicce shi su aqida su kenan wannan da haske da duhu su ne ubangiji da haka shi yasa suke bautawa wuta dan su tsire daga azabar duhu Allah ya sauke mana sai ce wal majusi qa'ilina bi isnadi hawadithil khairi ila an-nuri wadanda na ga mana meye ma'anar qa'ilina mu'taqidina ko yawa ba wai ana nufin kaulin baki ba al-qa'ilina ma'ana al-mu'taqidina wanda suke kudurtar aqidar su ita ce cewa isnadi dangana hawadithil khairi fararrun abubuwa da suke faruwa in alheri ne to sai a dangana shi ila nuri cewa haske ne ya halice shi wa hawadithi sharri su kuma abubuwan faruwa da suke faruwa in na sharri ne sai a dangana su ila zulmati zuwa ga duhu da haka kenan da haske da duhu su ne alloli kun ga nan haske menene khaliq ne ko makhluq makhluqi ne ko ma'ana abin halitta ne to nan kun ga an kwatanta abin halitta da me da mahalicci wannan shine abin da yake nufi a nan to sai ce wa shirkul qadariyyati al majusiyyati mukhtasarun minhu shirkar yan qadariyya wanda ake ce musu al qadariyyatul majusiyya wannan majusiyya kun ga zaku ga yasa sharta sannan yasa majusiyyar ko to wannan yana nufin fassara ce yake yi maimakon ya shure ce wa shirkul qadariyyati sai istidraki sai ce ya kamata ka gane ba dukkan kadariyar ba yan kadariya majusiya to su wane ne kadariya majusiya shi ba ba lafi mu dan ji suwaye in mu kuma ta ba mai maganar mu'tazilawa ai su wane ne mu'tazilawa mabiyan Wasil ibn Ata wanda ya tawaye ga malaminsa Al-Hasan al-Basri a masallacin Basra suka koma gefe suna tasu ibadar mun fadi cewa suna da usuli guda biyar ko wannan da yana jin dalibai limi duk kun haddace su yanzu saboda yawan fadar su to amma in damar ambatawa ta sake zagayewa akan sake maimaitawa saboda mu shiga kan darasin kowanne darasi da munasabarsa suna da cewa musulunci a fahimtar su an gina shi ne akan asali guda biyar suna cewa da tauhidi shine at-tauhid da al-adlu da al-manzila bain al-manzilatayn da infadul wa'id da kuma al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar to anan dayan kawai zamu dauka tunda shine mai alaka da wannan kuma shi yasa a kira su majusiya fikirar su ta al-adlu adalci abinda suke nufi da shi shine kore kaddara su ce ai tunda Allah adali ne baya zalunci to babu wani zancen ya rubuta kaddara bai rubuta ba bai ma san me za mu aikata ba sai bayan mun aikata ina so ku fahimci wannan gun anan ne matsalar take shi yasa za mu fahimci darasin nan mun fahimci wannan gurin sosai aqidar yan kadariya waɗanda suke kore kaddara suka ce ba su yadda da imani da kaddara ba cewa suke Allah mai adalci ne Allah baya zalunci tunda ku baya zalunci a ce bawa yayi zunubi zunubi babba ya mutu kuma akai ya je gaban ubangiji ubangiji ya azabtar da shi akan wannan zunubin to gaskiya in dai Allah din ya san bawan zai yi to an yi rashin adalci domin in ya sani to shi ya bada izini akai kenan haka suka fassara bayan Allah ba cewa ya bada izini ba kun gane wannan don haka garin su tabbatar wa Allah adalci din nan wanda shine kaidar su sai suka ce a'a in muna so mu girmama Allah sai mu ce a Allah ai bai san komai ba na aikin bawa duk bawa da ka gani aikin da yake aikatawa da na alherin da za a rubuta masa lada da na sharrin da za a rubuta masa alhaki to bawan ne ya halicci aikinsa shi ya yi aikinsa sai bayan bawan ya yi aikinsa nan Allah ya sani kun fahimci wannan gurin to a nan wannan matsala take shigowa in ka yadda da cewa ga wani abu ya faru a cikin sarautar Allah a mulkin Allah a mallakar Allah Allahn bai san da shi ba sai da aka samar da shi to ashe kenan akwai wani mahallici ba Allah ba kun fahimci wannan nan can to shi yasa malamai suke ce musu waɗannan ƴan kadariya su ma majusawa ne saboda maganar aikin alheri da aikin sharri sun dangana dan adam ne halitta kun gane yawa Allah san mun fahimci zancen ma'anar an dangana wa dan adam cewa duk aikinsa na alheri shi ya halicci kayansa Allah bai sani ba in ku Allah bai san an yi ba wal iyad billahi ashe kenan dan adam din shi ya kirkiri abinsa shi ya halicci aikinsa kun san yin aiki daban halittar aiki daban to su sai suka hada waɗannan abubuwan guda biyu tare kuma sannan ba da damar ai aiki ma'ana ganin damar Allah ne bawa ya aikata duk abin da ya aikata amma ba dan Allah yana son duk abin da bawa ke aikata ba in bawa ya aikata abin da Allah ya umarce shi me yayi ya aikata abin da ya dace da shari'a an samu yardar Allah cikin wannan aikin kuma an samu bada damar ganin damar Allah ganin dama nan shi yake fassarawa da mashi'a to su a gurin waɗannan mutane sai suke daukar mashi'ar Allah din nan ita ce izinin sa nan ne matsalar su ta zo ya kamata bu bambance mashi'ar Allah ita ce ganin damansa akwai abubuwa yanzu akwai kafara a duniya ko babu to Allah ne ya yadda su kafirci Allah ya faɗa mana Qur'ani wala yarda li ibadihi al-kufr ko Allah bai yadda da kafirci ba ga bayinsa to ga wasu sun yi kafirci to ana nufin sun fi karfin Allah sun haifar da kafirci shi ko bai yadda ai kafirci ba ba haka ake nufi ana nufin ya umarci kar ai kafirci kuma bai yadda da shi ba amma tunda ya bai wa dan adam zabi wa hadainahu najdain innan da aka faɗa ko inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wannan damar da aka bashi ta yi tunani ya zabi yayin aikin alheri ko ya zabi yayin aikin banza to ita ce hujja a kansa da ita za a kama shi in ya zabi yayin aikin banza ba zai ce Allah ne ya ce in yi aikin banza ba amma me ya faru Allah ya hana shi aikin banza amma shi yayi taurin kai yace sai ya aikin banza amma kuma Allah madaukaki babu abin da zai faru a cikin halittarsa sai da ganin damarsa ganin dama daban izini daban inda kun fahimci Hausar shine abin da yake to waɗannan mutanen su sai suka fassara wannan ganin damar da cewa izini ne to garin su korewa Allah rashin adalci ma'ana su tabbatar masa adalci kenan sai suka tabbatar masa kuma da jahilci suka ce Allah bai san bawa yayi aikin ba don haka a yanzu kenan bawa shine ya halicci aikin sa in ku kace bawa ya halicci aikin sa kaga kenan ashe an samu aikin bawa an samu wani mahalicci shi ya halicci wani abu a duniyar nan ba Allah ba wannan shirka ne ko ba shirka ba shirka ce kuma ta bangaren mene tashbihu makhluqi bil khaliqi insha Allah shi ma an gane to mu je sai ce wa shirku alqadariyatul majusiyya ita mukhtasarun minhu takaitacciya ce daga wancan ma'ana kamar samari ne ce mana mukhtasar shirkar yan qadariyya wannan kamar samari ne na shirkar majusawa shine dalilin ma dama da yazo a hadisi cewa alqadariyatu majusu hadhihi al-umma yan qadariyya sune majusawar wannan al'umma din kun gane ma'ana majusawa a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe akwai majusawa gashi sunna da la ilaha illallah to yan qadariyya ne saboda me sun yadda dan adam shi ya halicci aikin sa ba Allah ne ya halitta masa aikin sa gashi ko Allah na madauki na ga mana abin nan wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa ashe duk abin da muke aikatawa da mu din duk Allah ya halice mu a wannan dai daga ɗaya daga cikin ma'anonin da malamai suke bayar wannan aya kenan akwai wasu maganganu to sai ce wa ha'ula'i waɗannan da kuka ji an faɗa shirkun nasara da yahudawa da majusawa da taqadariyya din nan gaba ɗaya yace ha'ula'i aktharu mushriki al'alam sune mafi yawan masu shirkar duniya masu shirkar duniya in ka tattara su gaba daya shirkan nan tasu a wannan babin ce wasu mutane suke so suke kaunata sai suka daga darajar waɗannan mutanen suka ba su matsayin Allah mafi yawan masu bautar Allah ai masu bautar gunki ko masu bautar wani abu wanda ba Allah ba shirkar su irin wannan ce kun yadda da wannan ko ba ku yadda ba ka duba ka gani duk a tarihi wanda duk suke shirka suke da wani abun bauta wanda ba Allah ba ai mun taba wannan zancen a baya kuma a wani littafin cewa me ye sirrin da yasa masu shirka suke shirka ne gani suke su kusancin su da Allah ba shi da yawa zunubin su yayi yawa bari su samu wasu su sa a tsakanin su da Allah saboda su taimaka musu kun ga wannan ashe kenan waɗannan din sune a hankali garin girmama su sai akai ta daga su akai ta daga su a hankali an ce hankali sai aje kaji an ce wani Allah ne duk har wanda suka kiristanci suka dauki Annabi Isa suka bashi matsayin Allah da irin wannan matakin suka fara har lokacin da naga mana shekarar da aka yi taro lokacin da sarki Constantine a shekara ta 325 yayi meeting da dukkan manyan fada-fadan duniya gaba daya ya hada su a Rome aka tattauna a lokacin saboda Romawa su da bautar rana suke yi da taurari da wata da sauransu shine abin bautar su da suka karbi kiristanci sai ya zama shine official religion addini na gwamnati to wannan don haka kuma domin su sa shi su tafi da shi yadda suke so suka shigar da abubuwan su na shirkar su ta bautar rana da wata cikin wannan addini to shi sarki Constantine a shekara ta 325 kamar da na ambata mana akai taron da ake cewa majma'in niqiya anan ya dora doka cewa daga yau sai yau dole ne kowa ya yarda cewa Annabi Isa Allah ne dan Allah ne a wannan ne aka sa wannan dokar har a lokacin akwai shugabanni wata tafiya da ake cewa yan muwahhidun na taba ga mana su ma ko anan ana ce musu unitarians su kuma waɗannan su ne ba su yarda da cewa Annabi Isa Allah bane shugaban su na asali na farkon tafiyar lokacin shi wancan sarki Constantine ana ce masa Arius aka kira shi aka neme shi aka kashe shi aka ruguza wannan tafiyar tasu ta tauhidi ta rashin yarda da Annabi Isa a matsayin Allah to tun daga nan kuma sai zama kiristanci ya koma bautar Annabi Isa da mahaifiyarsa da dai yadda suka tsatsara waɗannan abubuwa har aka samu tasliti din asalin sa kenan amma kafin wannan lokaci babu wanda ya kawo wannan maganar uluhiyya ta Annabi Isa a cikin ɗalibansa sai Bulus bai Yahude shine Paul shi ma yana cikin waɗanda suka yi mataki suka taka rawa mai girma wajen canza addini da sa masa wani sabon tunani wanda ya daidai da abin da Rumawa suke so har aka gode aka yi abin da aka yi har matar Constantine ita ta haifar da tunanin ayi cross sunanta Helen ita ce ta yi tunanin cewa ya kamata ayi cross ya zama ita ce alamar ga yadda aka kashe Annabi Isa a yadda su suka yadda cewa an kashe shi din amma duk kafin wannan masu mulkin su karbi wannan abun babu wannan aqidar a cikin mabiya Annabi Isa alaihi salatu wassalam kun ga wannan me ya jawo daukaka dan adam shine akai shi matsayin ubangiji haka nan to abinda zaka samu har zuwa yanzu wani malami ko saboda ganin tsoron Allah sa ko kuma saboda wani abu ana daga shi shi ma ana yaba masa ana fadar tun ana ce masa wali a hankali sai kaji an kira shi gaufi sai a ce shine ya wani ma ya bude baki ya ce wani ne ya halicce shi ba Allah ba duk wannan me ya kawo a bangaren wannan shirka ce ta mene tashbihi ko tamthilin makhluqi bil khaliqi shi yasa yace wannan shine mafi yawan shirkar wato masu shirkar duniya baki daya kowace za ka ga wannan ne hatta waɗanda suke bauta ma gumaka asali mun yi magana ai ko ba gunkin ake hangowa ba me ake hangowa sunan mutumin da aka rada wa gunkin domin da sunan mutun ne duk sunan waɗannan gumakan sunan mutane ne salihai bayin Allah sai da suka mutu sai shedan yayi wasiya ga mabiya bayan su suka bo suka sa mutum mutumi har ya zama gunki wannan dai mun sha magana akai sai mu kyale shi haka to sai yace wa hum tawaifu jamma su masu shirkan nan kungiyoyi ne da yawa shine jamma tawaifu jammatun ma'ana tawaifu kathiratu minhum yace a cikin su akwai man ya'budu ajza'an samawiyatan akwai masu bautawa wasu halittun sama shine ajza'an samawiyya halittun sama wasu bangarori na sama rana da wata da taurari ai a sama suke ko to a cikin masu shirka akwai masu bautawa waɗannan abubuwa suna riya cewa wannan abun ko sune suka yi halitta ko kuma sune za su kusantar da su zuwa ga Allah wannan shi ma mun yi magana a baya akwai wani littafi da Fakhruddin Razi ya rubuta har yake bada labarin tarihin shirka mun san Fakhruddin Razi Muhammad bin Umar Ar-Razi wanda ya rasu shekara ta 600 daidai yana da littafi da ya bayanin tarihin shirka da yadda take to har Ibn Ibn Sina yake bada labari a littafin nan har ya kawata wa mutane yin shirka kuskure yayi babba wanda garin bada tarihin shirkar har ya nuna yadda shirka take da kyau a wani wuri saboda mutun ne dama da yayi zurfi a harkar ilmul kalam da falsafa to garin wannan abubuwan ya kawo maganar ilmin taurari yadda ake bautawa taurari duk iya bayanin sunayen taurari nan da yadda masu tsafi suke amfani da su ya rubuta littafi akai to amma kamar da Malam Ibn Taymiyyah da kansa kuma yake fada yana cikin mutanen da suka yi nadamar abin da suka rubuta har yake fadar cewa yana roƙon Allah ina ma a ce shi dai mutuwarsa ya mutu akan aqidar tsohuwa can a garin Nisabur wanda bata san wannan irin falsafar ba na taba ku labarin shi ba to wannan shine shi wannan Razi din har wasu malamai suka yi amfani da wannan magana ta Ibn Taymiyyah suka kafirta shi amma dai da ainihi a kira shi a ce kafir malamai suka ce a wannan kuskure ne to tunda akwai maganganun da ya nuna tuba wancan dai aiki da ya tabbas laifi ne babba kuma zai kai ga kafirci tunda akwai kiran mutane ga yin kafirci duk wanda ya kira zuwa kafirci yayi kafirci wannan kun ga akwai ko bambanci tsakanin mutum yayi aiki da kuma shi ya zama kafiri mun sha maganar wannan ko yauwa Ibn Taymiyyah ya faɗi maganganu a kansa shi ya kawo wannan hikaya cewa la Allah ya tuba din kuma ya ce Allah ya gafarta masa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musulmi baki daya yace wa min umman ya'budu ajza'an ardiyatan daga cikin masu shirkar akwai masu bauta wasu bangarori na ƙasa ko bishiya ko teku kaje India za ka ga yadda ake bauta ruwa iri-iri kogi ne saboda wani abu ko ganga sunansa ko makamai akwai wani kogi a India sunansa kenan haka ana zuwa ana yi masa bauta duk wanda ba shi da lafiya sai a je a jefa shi a ciki in yi kwana ko wani abu haka za a fito da shi ana sa ran wai zai warke to nan ana zuwa duk ana bautar za a bauta kogi a bauta bishiya kuttu haka da ake sa wani abu duk a bauta masa abubuwa ne komai su ba abin mamaki su bauta masa macizai har farjin dan adam ana bauta masa a India saboda aqidun cewa wai ainan ne asalin inda dan adam ya fito da haka sai a ce ai nan shine mahallicin sa duk akwai masu irin wannan tunanin shine inda headquarter ce ta shirka sosai kuwa Allah ya sauke yace wa minhum daga cikin su man yazumu akwai wanda ke riya anna ma'budahu akbarul alihati cewa abin bautar sa shine mafi girman alloli baki da cikin su masu yana shirkar amma zai kudirci cewa abin bautar sa yafi kowanne ma'ana nan yana fassara mana surat ta'zimi da take cikin zukatan masu bautar tija ma'budati ma'ana ta ga abubuwan da suke bautawa kowanne ko dan ziga ko kuma dan dai matsayin da ya sa abin bautar tasa wani ya ce ai nawa abin bautar shine fi kowanne wani kuma gashi nan sai ce wa minhum daga cikin su akwai man yazumu akwai wanda yake riya annahu ilahum min jumlatil alihati cewa abin bautar sa abin bauta ne daga cikin jumla ai daga cikin total din sauran abubuwan bauta koda bai ce shine babba shine mafi girma ba wa minhum daga cikin su man yazumu akwai wanda yake riya annahu idha khassahu bi ibadatihi cewa in yake banci abin bautar sa da bauta ya bauta masa wattabattuli ilaihi da kuma yankewa zuwa gare shi tabattuli shine ka yanke ka daina komai na duniya ka koma bauta wattabattal ilaihi tabtila zuwa ga Allah kina to wannan in kuma mutun ya yanke zuwa ga wani abin bauta daban yake bauta masa wai aqbala alaihi wa atana bihi sai shi ma abin bautar ya fuskance shi kuma ya kiyaye shi ya kula da shi ma'ana in ko bai yi wannan ba to ba zai samu kulawa ba kaga kenan kowanne yana tawa daga matsayi na sama wani yana daukar nasa tsakiya wani yana daukar nasa kuma shi kasa ne ma in bai kula ubangijin ba ubangijin ba zai kula shi ba kun gane abin da ke nufi anan yana suranta mana ne yadda kowanne abin mai bauta yake daukar surar abin bautar a zuciyarsa wa minhum man yazumu daga cikin su kuma akwai wanda yake riya anna ma'budahu al-adna cewa abin bautar sa wanda yafi kusa da shi shine al-adna wanda yake kusa a nan duniya yuqarribuhu ila al-a'la al-fawqani shine ke kusantar da shi zuwa ga na sama shine al-fawqani mafi daukaka wanda yake as-sama al-fawqani na sama wal-fawqani shi kuma na sama yuqarribuhu ila man huwa fawqahu shi ma yana kusantar da shi zuwa ga wanda yake sama da shi hatta tuqarribuhu tilka al-alihatu har waɗannan allolin haka da na sama da na kusan da na tsakiyar da na sama sai su kusantar da shi kuma a ƙarshe ila Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga Allah kun fahimci wannan asali kun ga me kenan ya jashi neman kusanci waɗanda suka karanta littafin Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab da ya kawo karamin littafin nan da ya sa masa suna Al-Qawa'idul Arba wanda ya karanta wannan zai fahimci wannan mas'alar cewa asali kamar da ya faɗa mana cewa waɗanda suke shirka suke bautar gumaka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ka'idar farko me yake faɗa cewa waɗanda suke bautar gumaka na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ikrari sun tabbatar da cewa Allah shine mahalicci shine kuma mai saukar da ruwa shine mai arzutawa shine komai amma wannan bai shigar da su zuwa ga musulunci ba ko ka'ida ta biyu sai magana akan cewa waɗannan mutane da suke bautawa wani wanda ba Allah din nan ba sun bambanta wajen abin da suke bautawa a cikin su akwai mai bautawa rana da wata wani da wani taurari wasu bishiyoyi akwai kuma masu bautawa salihai waliyai a kabarin su amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo hukunci bai bambance tsakanin su ba mun gane wannan to wannan ya nuna mana ashe kenan bautar waliyai da salihai ko annabawa a je kabarin su ana roƙon su daidai take da bautar gumaka domin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu bautar gumakan sunan waɗannan salihai suke ambatawa da annaba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ummu habiba suka dawo daga habasha suke bashi labarin coci da suka gani akwai zane-zanen hoton annabi Isa da mahaifiyarsa suke gaya masa shine annabi sallallahu alaihi wasallama kwana biyar kafin ya rasu yake cewa la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid la'anar Allah da nisanta daga rahama ta Allah ta tabbata akan yahudu da nasara saboda suna riƙar kaburukan annabawansu a matsayin wurin bauta a dauki kabari wurin bauta ashe babban babbar matsala ce to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan abu to shi yasa abin da yake nufi anan a wannan kaida kada wani ya dauki cewa ai sai wanda ya bauta wa ice shine kawai yake da laifi a'a wanda ya bauta ma wani wanda yake cikin kabari ma ya roke shi abin da ba mai iyawa sai Allah to wannan shi ma daidai yake da wanda suka bauta wa rana ko wata ko makamancin wannan Allah madauke ya sauke mana daka duk mutumin da ya mutu ba a roƙonsa komai abin da yake bukata a wurin mu yake bukata mami masa addu'a Allah madauki yayi masa rahama wannan shine kuma hikimar da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta zuwa ziyarar kabari daidai ce amma in an je me ake yi addu'a ake wa mamaci ba roƙon mamaci ake ba mamaci ba abin da zai iya Allah ya gafarta wa musulmi baki daya to shine sai yake cewa fataratan takfurul wasaitu su waɗannan abin da aka sa a tsakiya din shamakin da aka sa a tsakiya da sai ka gansu sannan kai sama din masu kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wani lokaci takfuru suna yawa kamar da kuga wannan daga al'adina zuwa al-fauqani fauqanin shi ma ila man a'laminu daga nan kuma zuwa Allah subhanahu wata'ala wataratan taqillu wani lokacin kuma sukan zama kadan zaka ga wani shi mutun daya kawai ya dauka shine wasa tsakaninsa da ubangiji zai ce shi dai hujjarsa tsakaninsa da Allah shine shehu wani ko malam wani ko malam wani Allah baya son wannan mun sha magana akan wannan ya kamata bawon Allah yayi wa kansa fada yaji a zuciyarsa cewa lokacin da Allah ya alice shi fa wannan nan bai sani ba sai da ya girma ya hankali har ya san wani shi ma wannan wanin da aka mai da shi Allah da akwai lokacin da babu shi da iyayensa ma da kakanninsa akwai lokacin da ba sa nan an san shi an san garin su ya ci abinci ya yi zauna ya tsuguna ya yi fitsari ya yi bayan gida ya wanke ba sai yi Allah yana da kazanta ba ya yi rashin lafiya kuma yanzu ma baya nan shine dai karshe babu mai ganin sa da kuma yana tafiya ana ganin sa yaje nan yanzu babu shi ya za a dauki wannan mai irin wannan sifa ta nakasu bai halice sama ba bai halice kasa ba bai halice ka ba kai amma kuma yazo ya zama ubangiji saboda kawai kana ganin kai kana da zanubi kai baka san Allah ba shi yafi ka sanin Allah bari ka kama kafa da shi wai shine zai matsa da kai kusa da Allah wannan abun Allah baya san sa abinda Allah yake so shine kowanne bawa da ya halitta ya tunkare shi da shi ya roke shi Allah madauki ba kunya ake ji a zo gaban sa ba bal shi haushin ka zai ji fushi zai da kai ya nisa da kai in har baka roƙon sa duk mutumin da yake girman kai ba roƙon Allah sai Allah ya ki shi saboda shi komai ya baka ba wani abin damuwa bane me Allah madauki ga mana hadisin nan kursi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari mun karanta shi 40 nawawiya ko da yake cewa da na farko na dan adam da na karshe za su hadu a wuri guda ku tuno mutun nawa ne a duniya gaba ɗayan su da na farko da na yanzu da masu zuwa da wanda ma ba a haifa ba har tashin alkiyama ka tattaro su duk a ce su taru a wuri guda kuma kowa ya ce ya Allah a bani kaza inda kowa zai tambayi a bashi duniyan nan ita dai wannan duniyar wanda muke ta faɗa akan ta akan fili yana ƙararraki suna nan yanzu na filaye ko bai 50 by 50 ana nan ana kotu ana ƙara to in ka roki Allah ya baka duniya baki ɗaya duk mutanen duniya kowa shi ma zai roki a bashi duniyan nan baki ɗaya Allah zai ɗauki duniyar kowa ya bashi kuma idan ya baiwa kowa in aka duba abin da Allah ya mallaka sai a ga abin da ya rage na wannan abin shine kamar idan ka tsoma allura ne a cikin ruwa idan ka dago me zai biyo ta komai ya biyo ta ma sai ya koma ciki sai ya zama danshi ne kawai ya rike a jikinta ko to wannan danshin kawai ya baku in ya ba kowa duniya ai dai ka san abin da zaka tambaya bai wuce ka ce duniya ba ko ba maganar ka nemi gidaje kaza da mata kaza bane an rufe kofa aka ce maka duk a baka duniya to mutanen ba wai na yanzu ba iya mutanen dutse a duk duniya tunda Allah ya fara halitta daga annabi Adam har zuwa jinjirin karshe da za a haifa ran juma'ar da take ita ce karshe za a busa kafo kowa ya mutu to wannan da za su hadu wuri guda su roki Allah kuma Allah ya ba kowa to ba abin da za su rige na arzikin Allah sai wannan to in Allah haka yake dan Allah ai ba a kyautawa Allah ba a ce sai an bi ta hanyar wani sannan a je wurin sa ko ba haka bane bayan shi wannan wani yana bukatar shi ma irin wannan abu da zai wa kansa da ba haka zai zauna ba da yana da dama da sai a ce yana da tasa duniyar yana da tasa ranar zai fito da ita ran da Allah zai fito da tasa ta gabbas yace a ni ta yamma zan fito da tawa to nan ne za a ce wannan ya isa ya ja da Allah Allah madauki sauki Allah kimsa mana wato hankali kawai kamar da malamai suke cewa ita shirka din nan da daukaka dan adam a bashi matsayin ubangiji wallahi hankalin mutun ya isa ya hana shi koda babu nassi inda ka duba kai ba mai butulci bane ka tambayi kanka waye baka abinci waye baka rigar da kasa waye baka matsayin da kake ci waye baka kaza waye baka kaza waye baka kaza duk abin da akai ai kaga dai lokacin da akai maka wancan bai sani ba ko ba haka bane to idan ka tashi godiya waye kamata ka gode ba ya kamata ka gode wanda ya maka dare ko ko sai ka samu wani a tsakiya ka ce in ka ce a gode ba za a karba ba sai ka bada ta hannun wani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni mene qarib ujibu da'watad da'i idza da'an Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu tauhidi ya tabbatar da mu a kansa to mu je to sai ce fa idza arafta hadhihi at-tawa'ifa in ka san wannan kungiyoyi da kashe-kashen al'umma wa arafta ishtidada nakirir rasuli kuma ka san tsananin kyamata da inkarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alaman ashraka bihi ta'ala fi af'ali akan wanda yayi shirka da Allah madaukaki wajen ayyukansa wal aqwali da maganganun baki wal iradati da manufofin zuciya kama taqaddama dhikruhu kamar yadda ambatansa ya gabata to in fataha laka babul jawabi anis suali to kofar bada amsa akan tambayan nan da muka yi zai budu gare ka to zan tambaye ko ce tambaya ce ku koma shafi na 59 koma shafi na 59 za ku ga inda yace a tsakiyar shafin ya ce fa in qila ko kun ga wurin to wannan ai ita ce tambayar ba mun ce za a zo a bada amsar ta ba to amsar ta ce sai yau ta zo tun daga wancan shafin ga amsar ta yanzu zamu shiga yace idan ka san wannan abin da na gaya maka na yadda mutane suka kakkasu wajen daukar wani tsakani tsakaninsu da ubangiji to zaka san waccan amsa da amsar waccan tambaya wacce tambaya ce dan idin mu dan mutuno bari mu ji mu koma can din shafi na 59 ba ya ce fa in qila in an ce ma'ana da wani mai tambaya zai tambaya ya ce al mushriku shi mai shirka innama qasada ta'zima janabillahi ta'ala ai abin da yake nufi dama shine girmama Allah janibin Allah bangaren Allah subhanahu ta'ala gefen Allah subhanahu ta'ala yake girmamawa wa innahu wai saboda Allah subhanahu ta'ala din li azamatihi saboda Allah yayi girma da yawa la yanbaghi dukhulu alayhi illa bil wasa'iti bai kamata aje gaban sa ba sai ta hanyar wasita wasita a samu wasu yan tsakani tunda mu ba komai bane zunubi yayi yawa to sai a samu wasu a tsakiya a sa ai mun ga bun ji wannan ko to sai yake cewa wa shufa'i ka halil muluki sai ce fal mushriku lam yaqsid al istihanata bi janibir rububiyyati to shi mai shirka ba yana nufin ya wulakanta bangaren ubangijin taka bane rububiyar Allah ba a'a girmama Allah ne wani yake gani ina ji ai mun tsaya mun yi bayani ma sosai akan wannan cewa masu shirka ba wulakanta Allah suke bane suka dauki abubuwa daban suna bauta musu a'a su suna ga wai Allah ne yayi girma da yawa akan kai ka jefa dasa sai ka bi ta hanyar wani to shine sai yake cewa in ka san waɗannan abubuwan da nazo na gaya maka na waɗannan bayanin shirkoki din to yanzu zaka fahimci waccan amsa din anzu kun gane karatu insha Allah yawa to sai ya zama insha Allah za mu tashi a inda yake cewa fa naqulu to ga amsar zai ƙara kawo mana ya ƙara mana bayani akai zai yake cewa ilam anna haqiqatash shirki Allah san mun fahimci abu to nan zai kawo mana sai dole sai mu tsaya nan saboda lokaci yayi in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a wannan wuri wato a darasin mu na 21 kenan insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya tabbatar da mu akan bauta masa shi kadai tawakkulan wa tawajjuhan wajen tawakkalin mu da fuskantar da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan imani da shi kadai bangaren rububiyyarsa da uluhiyyarsa da sunayensa da siffofinsa da dukkan ayyukansa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ƙara mana ilimi mai amfani ilimin da zai ja mu zuwa ga tsoron Allah da zai ce maka mana ya ja mu zuwa ga shiga aljanna muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu dukkan abubuwan tashin hankali muna roƙon Allah ya kade mana su Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu da digadiganmu akan abin da ya dade shi, Allah kuma ya taimaki shugabanninmu akan adalci da hikima da basira da kuma tabbata akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya hada zukatanmu baki daya, ya sa mu so junanmu, Allah ya biya mana bukatunmu na alheri, Allah ya gafarta wa musulmi da suka rasu ta hanyar hatsarin mota da ake yi da yawa, ta hanyar tashin hankula da ake da yawa, ta kuma hanyar kowace irin hanya dai, da mata masu ciki da suke neman addu'a, Allah madauki ya sa su kaudan su sauka lafiya, wanda kuma ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.